This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Zababben shugaban kasar Amurka Donald Trump ya mayar da gudanar da bikin rantsar da shi zuwa cikin ginin majalisar dokokin Amurka ranar Litinin sakamakon tsananin sanyi da ake sa ran za a yi a ranar. Ana sa ran a ranar rantsarwar yanayin sanyi a babban birnin Amurka zai yi kasa zuwa awon digiri 11 kasa da sifili, wato minus 11 a ma'aunin Celsius, inda kuma ake sa ran sanyi zai tsananta sosai tare da sanyin iskar da ke kadawa. Yanayin sanyin na nufin a bikin rantsar da Trump. Ana tsarin za a yi sanyi mafi tsanani a cikin shekaru 40 a cewar masu hasashen yanayi. Ya zama wajibi a gare ni in kare al'ummar kasarmu, amma kafin nan za mu yi nazarin bikin rantsarwar kansa. Hasashen yanayi a Washington DC tare da yanayin iska na iya tsananta fiye da yadda aka taba gani. Ba na son ganin mutane sun ji rauni ta kowace hanya, in ji Trump a wani sakon da ya wallafa a dandalin sada zumunta na Truth Social. Bikin rantsar da shugaba Ronald Reagan karo na biyu a shekara ta 1985 shi ne na ƙarshe da aka gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa a cikin ɗaki. Trump ya faɗa a cikin saƙon nasa cewa ya ba da umarnin a gabatar da jawabin buɗe taron baya ga addu'o'i da sauran jawabai da za a gabatar a cikin babban ɗakin taron Majalisar Dokokin Amurka tare da shigar da manyan baƙi a cikin ginin majalisar na US Capitol. Wani tsohon manazarci na hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ya amsa laifin da ake tuhumarsa a jiya Juma'a a wata kotun tarayya ta Amurka da ke Virginia, cewa da gangan ya riƙe tare da yaɗa bayanan sirri kan shirin Isra'ila na kaiwa Iran hari. Yana fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari kan kowane ɗaya daga cikin tuhume-tuhume biyu na riƙewa da kuma yaɗa bayanan sirrin da suka shafi tsaron ƙasa. An wallafa bayanan sirrin ne a dandalin sada zumunta na Telegram. Asif William Rahman, mai shekaru 34 daga Vienna ta jihar Virginia, ya yi aiki da hukumar leƙen asirin tun daga shekara ta 2016 kuma yana da babbar tantancewa ta tsaro. Masu gabatar da ƙara sun ce Rahman ya sauke tare da wallafa wasu takardu na sirri a wurin aiki ba bisa ka'ida ba, sannan ya ɗauki takardun zuwa gida inda ya sauya wasu bayanai domin ɓoye tushen su kafin ya yaɗa su. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Zartarwa ta Isra'ila ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Gaza da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, wanda zai dakatar da yakin da aka kwashe tsawon watanni 15 ana yi da Hamas. Gwamnati ta sanar da yarjejeniyar ne da misalin karfe 1 na safe a gogon birnin Kudus bayan taron majalisar ministoci na sama da sa'o'i 6 da kuma bayan majalisar tsaro ta bada shawarar amincewa da yarjejeniyar. Babban taron na daukacin majalisar ministocin ya gudana salon alun a ranar Asabar ta Yahudawa, wadda ke farawa da faduwar ranar Juma'a. Bisa al'ada, gwamnati kan dakatar da duk wani aiki a ranar Asabar din har sai dai a lokuta na gaggawa, kuwa lamuran da suka shafi rai da mutuwa, wanda ke nuna muhimmancin yarjejeniyar. Tsagaita wutar zai soma aiki ne a gobe Lahadi, kuma zai kumshi tsawon makonni 3 na tsagaita yaki tare da sako wasu Isra'ilawa da dama da aka yi garkuwa da su da kuma ɗaruruwan Falasɗinawa da ke fursuna. Wani harin jirgin sama mara matuki na Ukraine a yammacin jiya Juma'a ya kunna wuta a wani yankin masana'antu da ke gundumar Kaluga ta kasar Rasha mai tazarar kilomita 170 daga kan iyakar kasashen. Gwamnan yankin Vladislav Shapsha ya wallafa a shafin sadarwa na Telegram cewa sakamakon harin da wani jirgin sama mara matuki ya kai a Lyudinovo, gobara ta tashi a yankin masana'antu. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ruwaito cewa wasu hotunan bidiyo da ba tantance da su ba a shafukan sada zumunta na Rasha da ba na hukuma ba sun nuna abin da suka kira harin da aka kai kan wata ma'ajiyar mai. wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 14 a birnin Kryvyi Rih dake kudancin Ukraine a jiya Juma'a, inji shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabinsa na yau da kullum. A safiyar jiya Juma'a, Zelensky, wanda aka haife shi a Kryvyi Rih, yayi Allah wadai da harin da aka kai a sakon Telegram, yana mai cewa kowane irin wannan harin ta'addanci wani abin tunatarwa ne na wanda muke fama da shi. Rasha ba za ta dakata a kashin kanta ba, za a iya dakatar da ita ne kawai ta hanyar matsin lamba ta haɗin gwiwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Yau Asabar ta uku kenan ake ciki na sanyin na a shekara ta 2025.
Sabon shekara.
Asabar ta uku.
Eh to ya muka iya Malama Grace an shigo Asabar ta uku kan.
Allah mai iko, Allah mai iko.
Gaskiya.
To Allah shige mana gaba
to. Ina
yau din nan ni na san mana idan ma na tambaye ka abin da ya dauka maka hankali a
Baka ni zuwa da mota, baka paket din mu ifa. Hasali ma ba ko ina ma zaka ratsa ba tare da
to kafan ma ai sai kafan ma tukuna inda za ta kai ka kafin inda zaka kewa ya ka je zaka shiga kai abin nan ai sai kai da gaske.
Malama Grace, na fito jirgin kasa na shigo daga inda nake dan tafiya ta minti 5 zuwa 10 ta kawo ni office, amma in gaya nake sai da na billungi gani ina hangen office, amma ina dole sai ka billungu nan ka shiga wannan kofa ta waya nan an dan buka
haka
kai. Wato naga tsari ni ba taba magana irin sa ba, ta yadda dubun dubatar jama'ar da za su taru kowanne ne yadda kika san ruwa ne in kai masa hanya kai masa hanya kai 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 za ka karkata inda zai bi to an riga an karkata saboda haka wai maganan ma wai a samu wani cinkoso turmutsu sai ko kuma a'a wani ya shiga wanda ba a san da shi
ba taso ba
bai domin taso ba
to waka daga tashar jirgi ka riga ka san kofar da zaka yi bisa ga katinka ka san katinka nan wace kofa ce ya kamata ka shiga wace ce ya kamata ka fita
to sannan malama Grace ai ina ganin ba wannan ne karon farko da muka ga da shugaba ba amma dai wato biyo bayan abubuwan da suke faruwa waɗanda ke san sunan ba irin kaman sauran kasashen mu ne na yar Africa ba wato abinda ake cewa ba su daukar things for granted ma'ana wato ba za su taba yin saku-saku da koma menene ba wato duk da hasashe suke yi to zaki ga shi ku lalle hasashen
na hanya amfani ya faru makaranta ce yadda za a shiga
gaba yawa yawa yanzu alal misali malama Grace yanzu abinda da ake ciki yanzu kin ji ko a cikin wannan makon a ce sojoji sun koma yin kuskure wurin yaki da yan ta'adda kokarin da suke yi na ganin sun samar da tsaro amma su bisa kuskure sun koma jefa makami ga mutanen da basu je ba su gani ba to ke ga irin wannan babban misali ne wannan in aka yi shi sau daya to ina tabbatar miki wato matakan da za a dauka za su kai dubu domin ganin cewa ba a maimaita
haka
ba a maimaita
idan haka
na'am
haka ai to da san yana maganar zabe kenan ai zan baka wanda abuna ana shirin maganan rantsar da shugaban kasa kenan mu kuma anan ana rantsar da shugaban kasa wadansu kuma suna ta ritaya a ma'aikatan gwamnati ba wadanda shekarun su ya kai na ritaya to yau an yi a ranan yau ba asabar ba ran Laraba ɗaya da cikin shugabannin wannan tasha wadda ta shafa shekaru 45 tana aiki a nan mutane waɗanda na san masu sauraro za su sha jin sunanta waɗansu sun sha ganinta ta ada ce mata a Kelutu ta daɗe tana ta shekara dai 45 a nan lokacin da za
a kisan ta ma taɓa zama shugabar muryar Amurka gaba ɗaya ta riƙon kwarya ko?
Eh haka
yawa
mukamai da yawa da yawa ta rike su kafin ta kai har mataimakiyar shugaban mai cikakken iko gaba daya ta wannan gidan kafin ta kai ga ritaya to ka san ana ritaya na sanyin na aka yi dan yan
makulashi da liyafa ba
to kuma akan gayyaci kowa da kowa shikenan a wurin meeting tunda ana aiko da email ne sai Sarfili ya printin takardan ya tawo da ita meeting ana ma baba tsiya ana ce kai ba ka karanta email gashi nan an gayyaci mutane a je a ci na banza kai ba baba yake an ci ya zo shi kafin shi ba zai shi ne ana gaba meeting Sarfili su Maryam suka tafi ina fita da Juli za mu je ganin yadda ake shirye-shiryen wuraren rantsar da shugaban kasa sai ga su Sarfili sai yana ce min anti kina jin wannan magana wannan haka ake fati suna son ai fati su zo su ga Afirka ya je ya gani daga wani ganye
sai dan lemu dan biskit haka
wani karas da wani tugan dai dan karamin tugan dai yana baba papa tun cewa kai kaje ka zauna nan gaje gaba sai yazo yana wura kunna yana ce haka gabati su zo su gabati bana
to
ai wannan ko da abin da ya dabe shi
ai kware da gaske ai malama Grace kin san ma abin da nake shawara ni ma ina son ku tuhu ku yi fatin nan saboda malama Grace na doshi fa kusan ke san yau shekaru na kusan na doshi rabin dari malama Grace saboda haka ce
kai ka ce mu ne mu ke
so a kai dari fa aka ce malama Grace to dari nan ma ba shi dari fa
ai ka riga ka faɗa mu takarda gayyata mun riga mun same ta sabili da ka shiri zami
ya kamata
zan ga yawa
na tsufa da yawa ya kamata in ji huta haka
wanga uban amarya ya tsufa
gaskiya
wanga uban amarya shekaru sun dara
to malama Grace dari fa aka ce malama Grace dari fa
na doshi rabi
za ka yi ta daula kenan wai daula ta yi cika shekara 30 daga ta aka kawo wani babban balo aka yi ta abin nan dai aka cire wuri aka rigi sai aka zo a bari wanda ce to to
gani
Allah ya sa Allah ya sa
Ibrahim
Salisu Dan Kaduna, sai Salisu mai shinkafa Song da kuma Bashir Taylor lafiyan bare bare, a ƙarshe da Musa na Cali Mahangi jihar Katsina, da fatan dukkan su za su yi ƙarshen mako lafiya.
Matashin mawaki Jallatu ya bakunci wannan shirin ga hirarsa da wakilinmu Rukayya Basha.
To sunana Jibril Muhammad, wanda aka fi sani da Jallatu.
To wannan suna Jallatu, sunar family dai, ko kuma dai sunan gayu ne?
Sunan ƙauyenmu ne da ke karamar hukumar Bakorin jihar Katsina.
To masha Allah. To Malam Jibril, ga ka a cikin harkar waka
gaskiya.
Me ya jawo ra'ayinka ka ga waka shi ne mafita a
gari ka? Yawwa, su gaskiya ni dan marasa ƙarfi ne, that is bamu da ƙarfi a gidanmu. To farko ne shi ne dai na lura da cewa wannan gidan da wancan gidan akwai bambanci. To ya zan yi in gwada wa duniya waɗannan marasa ƙarfin suna cikin buƙatar agaji ko daga wasu mutane ba dole sai ne su tagumi su ce Allah kawo ba. Dina dai ana fatan Allah ya kawo da.
To sai ka ga waƙar shi ne mafita a gare ka. To daga sanda ka zaɓi harkar waƙa, wani irin matakai ka bi domin ka cimma muradinka?
Matakan da na bi, saboda babu da abin da yake taka mana burki kamar irin in za a fara sanka, ya kamata a fara sanka a gida. In za a fara kinka, to bai kamata a fara kinka a gida ba. To amma dai gaskiya shi muka ɗan fuskanta, saboda mu kasancewa za ka jarce 'ya'yan malamai, to me yasa za ka zama waka wakar sana'ar 'yan wutar su so ka za ta sauransu? To nan muka ɗan fuskanta.
To ta yaya aka yi ka jawo ra'ayinsu har suka ga cewa su ba ka dama ka fara wannan harka ta waka, duba da cewa ka fito gidan malam ta ne?
Yawwa, shi farko shi mahaifina Allah ya kadarta ya san, ba a ce ya san abin da yake kai tsaye, saboda ita uwa ba ta da ya san abin da ita mace ce ba dole ta san shi ba. Ya fi fada din, ya fi zafi, so amma ta kanshi na fuskanci kuma da saukin. To saboda shi abin da ya dauka kawai abinci ne kowa da inda zai ci shi. So ita kuma na dan shawuya, saboda an ce mana mata da mu da yan fim za mu rika kwana daki ɗaya maza da mata. So na dan fuskanci wannan kalubalen. Amma daga bisani nuna mata wallahi a lokacin da na fara dan da dan jima na shi wallahi so nake inda yan fim kuma ba ta ba. So manyan mawaka kuma ban san su ba ko ɗaya
har yanzu.
Sai a lokacin.
To ka ce dai har yanzu.
Har yanzu a lokacin da nake gaya
maka. Okay. To akwai batu da kai na cewa ana ma yan fim da mawaka wani irin kallo, ba hagwan kallo kenan.
Eh, gaskiya.
Akwai kalubale da dama a tattare da wani irin kallon?
Eh, gaskiya.
Me za ka ce mana game da haka?
To abin da nake so mutane su fahimta shine, farko dai mutum ya san cewa kowa da inda Allah ya aje mai abincin shi. Idan mutum ya fahimci a inda Allah ya aje mai abincin shi, ya aje wa kowa abincin shi, to in ka ga wancan baka fahimci ya yake rayuwar shi ba, kai mai fatan alkhairi, dan in kayi wasa zai zo kanka. Saboda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka, cewar duk wanda ka ga yana aikata wani abu da bai da kyau, kai mai tur, to ba za ka mutu ba sai ka aikata irin shi. So kalubalantar da muke fuskanta shine, ana kallon mu ba mutanen kirki ba, alhalin kuma mu sallar mu ba mu canja ta ba, azumi ba mu rage daya ba a ciki, tarbiyyar mu bai canji ba. Abin da kake ci shi muke ci, shi kake sha shi muke sha, ba abin da yake da bambanci da nawa da naka.
Haka ne. To waƙoƙi da dama, wani irin waƙa kake yi?
To alhamdulillah, waƙoƙi kowace ina yi da harshen Hausa, amma waƙa biyu ce kawai ban yi ba. Cin mutuncin wani.
Wani irin waƙa ka yi wanda ya yi wato fito da kai duniya suka san ka?
To suna da ɗan dama, amma dai
waƙan da za ka rera ya zama you have it that you can sing.
Ba da mu. So akwai wanda dai mutane suka fi sani, ya kamata ma ce da ita na budewa da zan ce assalamu salamu jama'a dake kasata ni ne Jibar Muhammadu ya ta Jibar Jalatu so mulkin mafarkin mulki wannan wakar
to amma wannan waka da ya zama akwai sunanka a ciki sai sa kai wannan wakar
yawa dalilin da yasa nayi ta a lokacin da nayi created kirkirar ta gaskiya ban wuce shekara 6 ba a duniya
da ka kirkira wannan wakar haka iya tuna ta yanzu ka rera ta
a lokacin da na kirkira ba na rubu wallafa ba
ka kirkire ta
so sai naga cewa ya zan ungwada wa mutane ni shugaban kasa ne ba zai hankali ba zai dauka ba so sai da na girma lokacin mulkin Umar Musa ne sai na je na yi ta a lokacin mulkin Obasanjo karo na biyu sai na rubuta ta lokacin mulkin Umar Musa sai na je na buga ta a studio so sai na ce to in na fada kai tsaye ni ne shugaban kasa kaza kaza ban saka sunana ba ba za a ce da wani nake
aka
sannan kuma ni da ma a cikin mulkin nawa zalunci ake karara sai kawai sai na ce to gaskiyar magana kawai mafarki ne
aka ne
to sai na zauna lafiya
to bayan wannan waka da kai wani irin wakoki kuma kake da shi
eh akwai irin su boka da magani ko kuma Allah da magani
boka da magani ko kuma Allah da magani
boka da magani ko kuma Allah da magani
taran zan ba ku labari na ni ne na sha da gyar na sha magaruya ba ni da koda silibiyar shi ne na bada shawara me zai ban kudi a kar tauhidin wasu ya ja baya zan ba su magani ni kuma magani nasara a siyasa ce yake so zan bashi magani mahal sada sun saka gaba zan baka magani in ka so
boka da magani ko kuma Allah
da sanya na kaji gogan naka
to malama gares wato shi yasa aikin san muna cewa wato duk tafiya wato sai an gaya maka sannan zaka iya sanin yadda take da dadin ta da kalubalen ta da komai haka kowace yanayi na rayuwa yake
haka yake to na sanya na kai gaskiya kai dogon bayani sabili da haka ka cinye mana lokacin labari saboda haka ana bin ka bashi
ai gaskiya
ai bashi
ai gaskiya eh masu sauraron mu su biyo mu bashi labari amma ku mu zuwa in Allah ya kai
saboda zan baka labarin wani saurayi da budurwa da budurwa ta kalla mishi mari amma ba zan fada ba tunda dai ka riga ka cinye lokaci saboda haka abi mu bashi
din gaskiya ne
to da ga malama jundu na daga fa da hannu sabili da haka zamu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyin na
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC
shekara ta kawo mu
ranar litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairun shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da lika mulki
kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yunkurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riga kawo muku kai tsaye a dandalin mu na sada zumunta Facebook gani aka ce ya koriji
kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.